السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يوم من رانر الصبر وشهر رمضان ينادى فانا قوم شاء وقال قريه إذا ثلاثين إذا أربعين هجرية كما يوم من قوم شاء ترق وشهر يردو بيد قوم شاء تر ميلادية يوم muna darasinmu na 11 a wannan masallaci na Al-Khulafa'ur Rashidun da ke kan titin Alfa'alla a garin Agege a jihar Lagos kudu maso yammacin Najeriya. Tafsirin Al-Qur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa wanda muke suratul Tauba sura ta 9 aya ta 10 aya ta 60 daidai da take magana akan zakka da yadda ake raba ta, wanda wannan shine darasin mu na hudu akan aya insha Allah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha والمعلقة قلوبهم وفي الرقاب والقارنين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
تو اوانا درسينا هدو منا كان والعاملين عليها wanda suka yi aiki wajen karɓo zakkar da kuma raba ta da bayanin wanda suka cancance ta da fitar da kowa da kasansa. Don haka a cikin ayar akwai abin da yake nuna cewa lallai akwai buƙatar ya zama hukuma tana da tsari na musamman wajen karɓar zakka da ba da shi. Wannan kuma shi zai lamince tabbatar da cewa kowa yana bayarwa, amma kuma baya nuna haramcin kowa ya bada zakkarsa da kansa. Sai dai malamai sun yi bayanai ƙarƙashin wannan, suka ce ai Allah subhanahu wata'ala ma akwai inda ya bayani akan cewa kowa zai iya bayarwa a fakaice, inda ake cewa wallazina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum, shi kuma haƙƙi ya wajaba ga wanda haƙƙin ya wajaba a kansa, kuma sai Allah ya nuna cewa wanda ya zo tambaya a bashi, wanda ya zo tambaya kuma kai da haƙƙi yake kanka wajen ka zai zo. Sai malamai suka ce to idan dai dukiyar ya zanto kuɗi ne, to ya halatta gare ka kai da kake da zakkar ka bayar, amma kuma in ya zanto kamar dabba ce da abinci, to abin da ya kamata shine a ra'ayin jumhur a fitar da ita a bawa hukuma, ita kuma ta raba kamar yadda ake fitar da haraji da kuma jizya. Amma a mazhabar Imam Shafi'i shi kuma yana ganin cewa duka mai zakkar zai iya rabarwa. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal'amilina alaiha. Sai na hudu shine wal mu'allafatu qulubuhum, da kuma wa'anda ake kokarin tattaro zukatansu, wanda ake so a janyo hankalinsu domin wato su musulunta, saboda musuluncinsu yana da matuƙar amfani. To idan ka kalli yadda aka gina jumlar al mu'allafatu qulubuhum, zaka ga shi al-mu'allafa wasaf ne wanda yake an gina shi daga at-ta'lif, allafa yu'allifu ta'lifan fa huwa mu'allifun wa mu'allaf. Mu'allaf din sai zama ismu maf'ulin ne wanda aka gina shi akan siga ta mudari'ina allafa yu'allifu, amma aka canja ya'ul mudari din ta koma mimman madmuman, sannan kuma da yake ismu maf'ul ne wa fathi ma qabla al-akhir. wato wannan kuma qulubuhum din nan sai zaba wato mudafun ilayhi ne amma sadda masaddal khabar ko sadda masadda maf'ulan bihi al mu'allafatu qulubuhum sadda masaddal khabar haka za a ce wa'anda ake hada zuciyarsu ake jan hankalinsu domin su shiga musulunci aka ce wannan kasan al-mu'allafatu qulubuhum din wani kaso ne na musamman da Allah subhanahu wata'ala ya ware nau'in su mutane da ya kamata a kalle su kallo biyu kallo na farko wa'anda suke musulmai amma kyautata musu ƙara jan hankalin wa'anda suke tare da su ne domin sake shigowa musulunci ga wa'anda ba su shigo ba ko kuma zama a cikin musuluncin gare su da kuma wa'anda suke tare da su akwai kuma kafirai wa'anda su kuma ba musulmai bane amma an ba su za su shigo cikin musulunci to abinda al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Malik suka tafi akai kenan cewa haka farai ma wa'anda ba su musulunta ba in dai ana sa ran musuluntar su za ta yi amfani kamar yadda Imam Shawkani ya tabbatar a cikin Nailul Awtar to a iya ba su domin su shigo amma Shafi'iyya da Hanafiyya sun tafi akan cewa a al-mu'allafatu qulubuhum innan cikin musulmai ne wa'anda ake kokarin zaunar da su a cikin musulunci kamar wa'anda suka shigo musulunci amma har yanzu niyyarsu tana da rauni ko kuma a wanda shi musulmi ne kuma yana da wa'ansu mutane wa'anda ba musulmai ba amma shi yana da girma a cikin mutanansa wanda idan aka mutunta shi akwai mutanansa da ba musulmai ba za su ji dadin mutunta shi kuma su shiga musulunci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Abu Sufyan ya bashi kaso na al-mu'allafatu qulubuhum bayan ya musulunta kamar yadda aka yi wa Zubrqan az-Zubrqan ibn Badr at-Tamimi wanda kusan duk inda aka je a cikin Banu Darim shi suke sawa a gaba ko da suka zo za su yi muqabala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi aka sa a gaba yazo yayi waka yazo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi waka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira Hassan ibn Thabit shi kuma ya rama a tayi naka kai ma ya'lamu an-nasu fadlana matahtadaru inda ihtidaril mawasim da kuma shi kuma Hassan ibn Thabit yazo yayi waka har a ciki yayi wannan waka ta su ta innal zawa'ib min fihim wa ikhwatihim qad bayyana sunanan lin-nasi tuttaba'u mal shahid shi az-Zubrqan ibn Badr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi sahab na al-mu'allafatu qulubuhum kuma musulmi ne a lokacin sai na uku kuma wanda yake zaune a gaba shi musulmi ne amma kuma yana kusa da kafirai ko yana cikin kafirai amma musulmi ne kuma kafiran nan suna da wasu tsare-tsaren da su iya jan hankalinsa to sai a bashi zakka don ya rufe masa ido ya tabbatar da cewa tsarin musulunci shine yafi kowane tsari sai kuma cikin al-mu'allafatu qulubuhum mutanen da wato suke zuwa su karɓo zakka ko kuma mutanen da ake ƙoƙarin a faranta musu rai domin su ma su tashi tsaye lokacin da abin ya zo kansu su ma su to wannan shine kashe-kashen da malamai suka yi wa al-mu'allafatu qulubuhum wasu suna ƙoƙarin su ce ya kamata a shigar da mutanen da kamar suke marwata to amma ana so su ma su saba su dinga bayar shikenan sai a gwada musu cewa ba ma nasa ake nema ba yanzu ga wannan an ba su to da kunya in ya karba ba ne karba shekara ne zuwa watakila ya ga to anya ko haka fa ake jin dadin an bayar watakila kuma sai ya zo shi ma ya bayar ko kuma wasu mutane da idan ka rabu da su za su iya cutar da kai suna zaton cewa kai maƙiyinsu ne to sai ka gane cewa baka da security da nutsuwa da yanayin da suke ciki don haka gashi suna da wadatar su sai ka ce to waɗannan abin da zan yi bar in na tashi ba da zakka in haɗa har da su to wataƙila wannan zakkar da ka ba su sai ta kore musu wannan damar to amma gaskiya malamai ba sa kawo wannan a cikin tsarin wanda suke almu'allafatu qulubuhum saboda kai amfani da zakka ne akan wani wata buƙatar ka personal abin da yafi shine ka dauka a cikin dukiyarka da Allah ya baka kai wannan da ita to sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi a lokacin sa ya shafe raban almu'allafatu qulubuhum ya daina ba su saboda a lokacin musulunci ya buwaya yayi ƙarfi ya zanto ba a buƙatar an rashi mutun ya musulunta kan ma ya musuluntan mana inda musuluntan ba aito zai biya jidiya saboda haka yanzu wato ruru mashiga musuluncin ma ake yi to kuma mutanen da suke buƙatar zakat sun karu da yawa sai sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi yayi ijtihadi sai shafe kasan almu'allafati qulubuhum amma malamai sun yi sa'ani shin wannan nasakh din da sayyidina Umar yayi Allah ya kare da a gare shi kenan ya zama an shafe maganar kasan almu'allafati qulubuhum ko kuma a'a to wasu daga cikin malaman malikiya da kuma mazhabar hanafiya sun tafi akan zahirin aikin sayyidina Umar cewa kasan almu'allafati qulubuhum ya fadi saboda musulunci yayi karfi amma jumhur na malaman fiqhu wanda kuma a kansa fatawar malikiya take kamar yadda Khalil ya kawo a cikin mukhtasar cewa har yanzu akwai kasan almu'allafati qulubuhum yana nan haka na kasa in dai ta kama za a ba su to karkashin wannan nake so in faɗi wani abu a zamanin yanzu Allah ya kawo mu wani lokaci na yaɗuwar ilimi da bunƙasarsa da sauƙin hanyoyin karatu akwai ilimin maqasid shari'a ilimi ne da yake bibiyar manufar da ta sa Allah yake cewa a yi kaza ko kar yi kaza ko ka a yi kaza ana kula da ilimi da maslaha sai kuma a gano hikimar umarni ko hani to wannan ya zama ilimi ne mai zaman kansa yana da littattafai da yawa da aka yi shi kuma yana da ƙwararru wanda suka ƙware a fiqhu ne wani branch ne na fiqhu amma ya fi kama da kimiyyar fiqhu wanda ake ce masa ilmul maqasid to a yanzu dole ba zai yi ka zama malami ba in baka san ilmul maqasid ba dole ne a cikin abubuwan da ya wajaba ga malami ya dinga ƙoƙari wajen gane mecece maslaha domin a kada mutane zuwa gare ta mecece mafsada domin a dawo da mutane su daina barinta to amma kuma babu ilimin da a yanzu ake tutiya da shi ake wa musulunci banna irin ilmul maqasid gashi dai ilimi ne da dole sai da shi dan inda za a nada ka alkali ko mai fatawa in baka san maqasid ba to bai halatta kai fatawa ba saboda akwai abin da ba nafsi ne karar na cewa ayi ba ko kar ayi a'a maslaha ake kallo to yanzu sai aka samu yan bokon addini waɗanda suka shigo da al'amura wanda ba sa cikin addini suka kawo su cikin addini sai suka shigo ta hanyar maqasid wanda kuma abin takaicin mu duniyar turawan yamma masu irin wannan ra'ayin suke ɗauka a matsayin masana addinin musulunci kuma yanzu yana nan yana ta yaɗuwa wannan tunanin kuma mu kanmu a Najeriya yanzu muna fama da shi daga ran da za a zo a ce ya kamata a kalli dokokin aure a yi musu gyara saboda akwai abubuwan da ba su dace da maslaha ta zamani ba sai lokacin da za a tafi a ɗauki wata babbar mas'ala misali a ce to yanzu mas'alar hijabi in ka matsanta wa mace ta sa hijabi ai ana sa hijabin nan a je a sa bom da haka tunda dai akwai matsala da a je a kashe su gwanda a kyale hijabin nan ai kaza sai a shigo ta hanyar maqasid shari'a sai kuma a dinga sassaƙe dokar Allah ana sassaƙe ta ana sassaƙe ta akwai manya-manyan masana a duniya wanda suka yi shuhura suke da irin wannan tunanin da ra'ayin irin su ba laifi a faɗi sunayensu duk da cewa in mutum ba zurfi ya akan karanta irin wannan rigingimin ba ba lallai a ce ya san su ba amma irin su Muhammad al-Abidi, Muhammad menene Abid al-Jabiri, da irin su Abdul Majid al-Sharafi, mutumin Tunisiya nan, da su Muhammad al-Sharafi, da irin su Nawal al-Sa'adawi wannan ta Misra, da irin su Hassan al-Turabi daga Sudan, da irin su kai suna nan birjik da yawa a Najeriya nan ma muna da su. Maslaha ce ba ta kama mu ringa faɗar sunayen su ba, waɗanda suke maqasidiyun ne. Amma a sani cewa shi ilmul maqasid ilimi ne mai kyau wanda dole sai da shi sannan zaka zama malami. To amma ta ilmul maqasid din ake shigowa, to sai su kalli wannan nasin, sai sai yanzu ai a bisa maslaha dole ma a shafe tsarin, ma ba da zakka dole a canja shi, a sake canja shi, a kalli tsari constitution, a kalli wane ne. In salaf sun yi kaza, yanzu kamar Turabi abin da yake cewa, yace duk wani abu da aka samu daga salaf, wacewa sahabbai sun yi kaza, tabi'ai sun yi kaza, dama magana wai ka ce wai sahabbai suna da nagarta a wajen su, magana ce da bata taso ba. Da haka za su iya daukar ra'ayin sahabi ko sayyidina Abubakar ne, su ce za su kalubalance saboda ya saba wa tunani, ya saba wa doka, ya saba kaza, ba ruwan su. Kuma wallahi zaka gingine miyar mas'ala in aka dauko ta, in ka ji ta kai juyawa za ka yi makana istighfari, amma cikin sauki za su tattauna. Sai sai na Usman bai daidai ba, theory na sai na Umar ba daidai ba ne, su ɗauko sahabi wani da wani, su gwara tsakanin wani da wani. To wasu sai suka yi amfani da wannan abin, sai suka shigo ta hanyar makasi, sai suka soke ba irin tunanin mazhabar Hanafiya da Malikiya ba, akan kasan al-mu'allafatu qulubuhum bisa sarrai. Yanzu ka duba ga abin da Abdul Majid al-Sharafi yake cewa batun kasaru, sallar kasaru yaushe ake yin kasar in mutum ya yi tafiya ko? Sai suka ce to ai manufar shi ne domin sauƙaƙe masa abu, saboda yana cikin mashaƙa, mashaƙa ɗin kuma shi ne wahala. To yanzu mutum in yana Lagos misali, sai ya zanto yana Agege, kuma wurin aikinsa Victoria Island ne, sai suka ce to ai kafin ya tafi traffic ma ya sa zai iya yin awa biyu bai je ba ko uku, wanda kuma ya kai inda tafiya yake yi daga nan ma daga cikin Agegen, watakila ma in babu traffic awa biyu ko uku ai ta kai ya kusa zuwa ibada. Sai ce to don haka dole in je office kawai ya yi kasar abin, saboda ai lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu go slow, ba traffic congestion, dan da akwai ma da ya ce duba da maslaha ta shari'a sai ai haka kawai. Kuma wallahi in suka tayi suka dinga gididduba nasti suna yi masa fassara ta sarrai abin, sai ba kamar naki. To kuma abin takaici shi ne waɗanda boko suka karanta ba musulunci ba, sai su shigo musulunci kuma sai ce za su yi, wai su zo su ce maka wai azumin Ashura ba shi da amfani. In ka ce musu to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to me yasa ba kun ce saboda Yahuda, ta ya manzo Allah zai koyi da Yahuda, mu ba mu yarda ba. Ai Yahuda ne suka fara, manzo Allah yake. In ka ce hadisi ya inganta, to su kuma suna amfani da test wajen criticizing din hadisi, saboda su yawancin su suna daukar western methodology ne na of research. Shi a methodology of research na a western perspective, tsari na yamma, babu abin da ya huce ka kalubalance shi ko da Allah ne. Su imana haka tsarin yake, shi yasa ba wani theory wanda yake wai shi holy ne ko almighty ne wanda yake yafi karfin a taba shi a tattauna shi. Mu kuma a shari'a muna da jallayi wanda ba kai zaka tsallaka ba. Akwai abin da is beyond criticism, yafi karfin a ce wai za a taba shi, a ce za a jujjuya shi a kalla, kawai sallamawa ake yi, sallamawar shi ne yake nuna imani. To su irin waɗannan masu wannan ra'ayin ba ruwan su wai da hadisi, in ka ce Bukhari sai su bi su yadda Bukhari akwai abin da ba za a karbe shi ai aiki da shi ba. Irin su ne masu zagin Muawiyah ibn Abi Sufyan, masu zagin Khalid ibn Walid, masu zagin Amr ibn al-As, masu zagin Abu Musa al-Ash'ari, masu zagin Sayyidina Uthman ibn Affan, masu cewa su kalubalanci Sayyidina Umar ko Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz ko Sayyidina Abubakar ko Sayyidina Uthman ko Sayyidina Ali radiyallahu anhum ajma'in. To kuma sai ka ga masu irin wannan ra'ayin a sama kuma suna haduwa da wasu masu san rai, masu san cin zarafin sunna, yanzu kun a cikin a zamanin nan a ilmul maqasid din nan a masu takama da ilmul maqasid akwai wanda suke kawo dalili na cewa kiwa ta kare fa da ki alade ma ba haram bane aka ce saboda me suka ce ai abin da yasa lokacin da manzo Allah ya hana cin alade saboda a lokacin ai najasa yake ce amma yanzu da ana cajin sa ana bashi abinci da madara da sauran saboda kai yanzu ya zama bashi da matsala sai su ce ai kiyasin sa akan jallala ai saboda maslaha kaza da kaza wannan da ma tuntuni an shi'a batiniya sun riga su da gudagulatu sufiya an shi'a batiniya tuntuni su kan suna da fassarar su ta daban ta alqur'ani مرج البحرين يلتقيان في البحرين أيضا نوم البحرين أكيد بأنا نفهم علي وفاطمة كذلك أنا نفهم حسن حسين الشجرة الملعونة في القرآن في بني أمية أكيد يسنا على ناس personal version إن تفسيري تسمى إن مقاصديون أنا تيمس التنويريون التنويريون واتو ما سو حسن فهمتا ما سو تناني masu cin gashin kansu su ba ruwansu da mazhaba ba sa mazhabar ahlul hadith ba sa al-mazahibul arba'a kawai suna ganin abin da ya dace ne su bi nawal as-sa'dawi kwanaki take magana take cewa tace mutane ba wahalar da kansu suke yi ita tana ganin haji wato wani ragowar abubuwa ne na bautar gunki tun na jahiliya mutane sun ki su fahimci cewa manzo Allah karaye wa jayewa mushrikai yake haji tace aka ce to Allah ai ya ce wallahi ala an-nas hajjul bayt tace abinda ake nufi hajjul bayt shine ka saki tunanin ka yi ya tafi yawo akan al'amura da kai tunani har ma take wani isgilanci tace ni yanzu ka ganna nan take ga shi mai interview din da ita ana hujj huna indi fil balkona tace ni yanzu a balkano ake cewa ko menene irin wannan dan abin na gida ya sunan sa balkona ko menene kuma mai mu dai balkona muke tsaya da larabci ta ce ni yanzu ina zaune a balkona sai in ji hajji na in dawo balkoni ko kai ba larabe ne a sudani ka ce kawai albalkona ta ce ni ina zaune a nan hajji na nake kawai a inda take ba take cewa ta saki tunaninta yana can yana hajji to sannan an zo wa kallama Allah Musa takalima zai ce kai ya za a ce Allah yana magana in Allah ya magana ya zama mutum kenan kallama Allah Musa takalima sai su dau kalmar sai su bata wani literal ma'ana sai ai kallama ya ji ciwo kenan ko ya ji ya tsaga abu kamar yadda mutarrabi yake cewa tamurru bikal afdalu kalma hazimatan wa wajhuka wadahun wa taghruka basimu sai ce dan haka ai jarrahu bi hadafiril hikma wannan na dan dunkule muku wani packet ne dan in haska muku karkashin wannan ayar akwai masu da'awar ilimin maqasid wanda suna ganin nan gaba ma ana nan za a zo a sake sabon theory akan zakka akwai wani taro da suka taba shirya wani conference a shekarar 2011 a jami'ar London akan ya kamata a sake kallon nassoshin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ba su fassarar da yake da zamani sun kuma yi wani taron a Chatham House a birnin kuma an taba yin taron a jami'a wata jami'a a Ankara a Turkiya to kwanan nan ma an kawo mana shi Najeriya a jami'ar Bayero an zo ana ta tattauna akan afkar na Hassan al-Turabi da sauransu kuma sosai kaga mutum ya fito yana ta kare shi da sauransu ai kaza ai kaza ai mutane ne ba sa ganewa ai akwai yanci na tunani ya za a takaice mutane da ra'ayin waɗanda suka rayu a shekara kaza a Kano an samu wanda ya tashi yana cewa ku matsalar ku ku wayannan ustazan an yi magana ku ce Ibn Hajar ya ce kaza Nawawi ya ce kaza mutanen da sun fi shekara nawa da mutuwa su sun zo wannan zamani ya bisa ra'ayi a wannan zamani shi yasa mu we always choose to be conservative when it comes to fahimtar Qur'ani da sunna wanda kace mana conservatism anan yana da kyau shine duk abin da zamu fassara a Qur'ani da sunna sai ya zama yana da asali daga Torah na magabata amma ba wai ba mu ruwanmu da zamani bane ai man kana maganar masu ruwa da zamani, ai mu muke da ruwa ma da zamani, ai mu muka fahimci cewa zamani dole ba zai yi rayuwa ba zamani ba, shari'a ba ta hana mu amfani da zamani ba, amma dai sai mun fara tabbatar da abin da shi aka tabbatar a baya domin mun fi gamsuwa da addinin na bayan akan na yanzu. Duk wani abu kuma da yake da buƙatar a lura da zamani kowane irin ilimi ne, shi yasa yanzu fa shawarar da muke bawa almajirai da ɗaliban ilimi duk ga su a nan, kar ka tsaya a waje ɗaya, ko ruwa ne in ya tsaya a waje ɗaya gurɓacewa yake yi. Hatta a ilimin addinin ka yi ƙoƙari kar a shigo maka ta tarihi, in an ga kai kawai ka iya ƙur'ani da ƙira'a sai a shigo maka ta tarihi, to sai je ka san tarihi. Kar a shigo maka ta usulul fiqh da maqasidul shari'a da alqawa'idul fiqhiyya, zai ka san su. Kar a kai ko duk abin da ka san cewa sunansa ilimi da karatu, indai ba shari'a ce ta je kar ai ba, ka shiga kai ka je ka san wani abu a harkar jarida kuma a rayuwa, ka san wani abu a harkar tsaro a rayuwa, ka san wani abu akan a harkar current affairs ma, al'amuran da suke faruwa a duniya kuma da waɗanda suke faruwa a inda kake. Allah ya ji kan Ahmad Didat, idan ya isa gari farko abin da ke fara yi take a siyo masa jaridun wannan na ranar gaba daya, sai ya karanta su ya ga anan yake karanta yanayin mutanen da tunanin su kafin ma ya shige su cikuna. To a matsayin ka na wanda yake ittisali da al'umma, yanzu an waye an bar lokacin da zaka zo ka zauna haka kawai, wani da bai yi zurfi a ilimin addini bai zo ya cuci mutane a gaban ka, Allah sai ya kama ka ya tambaye su. Wa'azi yanzu ya canja, ana yin sa da reference, komai yanzu duk abin da aka gaya maka yi googling zaka gan shi, kwai littattafan in kana son ma littafin a PDF yawancin su in dai da larabci ne ko da turanci akwai su, hausa ce har yanzu dai bamu yi bamu samu wannan ci gaban ba, kuma shi ma Allah ya da a hankali yanzu kusan maddoji ina jin maddar da ta sauka akan internet ta Hausa alalace ba za ta gaza madda miliyan 15 ba, kuma alhamdulillah a 'yan shekaru 5 din nan an samu strong presence na ahli sunna, wanda kuma duk waɗannan matasan su suke ƙoƙari masu wannan ɗaukar suna sawa suna su suke ƙara ƙarfafa abin nan da zuwa vision 2020 din nan da ake na IoT internet of things da za a sake shi zuwa 2020 zai zama muna da ƙarfi sosai a cikin internet, duk da dai ba ya kamata mu ninninka haka, amma statistically yanzu ba a fi mu ba. A da duk wata ma'aluma da kake so in dai da Hausa ce to ta ƴan shi'a ce kaso 95% na ƴan shi'a ne, amma alhamdulillah yanzu matasan mu sun fara wayewa, tunda yanzu zaka ga malami kullun is up to date, kullun da internet da waya da kwamfuta da sauransu, ba don kowa ba wai don jin daɗi da yin game ba, malami na ruwansa da game sai ka gama da masu yadda ake yin game ba a duk dai bincike ya sake renew din ma'lumat din, saboda kar a shigo wa addini, su malamai su ne sojojin addini, su ne dakaru, duk wanda ya shigo suna kallonsa, kuma wallahi in suka seta shi suka harbe shi da hujjoji sai ya mutu. To ina ba wa ɗaliban ilimi shawara, amma kakka kuskura zamani ya ebe ka kamanta da asali, dole sai mun fara gina asalin namu, Allah ya sa mu dace. Hotel Riqali kaso na 5 su ne waɗanda suke kan ƙangi na bauta, Abdullahi ibn Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi, da Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi, Allah ya ƙara yadda a gare su, suka ce abinda ake nufi da cin riƙabi ai fi fakkin riƙabi, za ka iya kwasa kuɗin zakka ka je ka yi wa belin waɗanda suke kan ƙangi na bauta. To amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa al-mukatabu waɗanda aka ba su damar sufan shi kansu aka yi rubutu da su, waɗanda suke musulmai ba su da halin da za su iya samun abin da za su biya a sake su, wannan shine su ne al-mukatabin, sai a je a biya iyayen gidan nasu domin a yi belinsu, saboda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yake cewa
wal yastafi fil ladina la yajiduna نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم.
ثم هل الشاعر كنا وآتوهم والذين يبتغون الكتاب وإن سكي نيما أي ربوتو دومن سفنشكنسو bawanka yazo yace dan Allah mai gida ina so ka taimake ni in fanshi kaina nima in rayuwa ta irin tarbowar mutane in haifi ƴaƴa waɗanda ba bayi ba ka ji tausayina to Allah yace in dai ba ka san cewa in ka sake shi kai kuma kana cikin ƙaƙa na kai ba fakatibuhum in alimtum fihim khaira in dai kun san akwai alheri a tattare da su ku yi musu mukatabar Allah yana ba ku shawara je kamata kuma Allah ya baka shawara baka yi to yanzu sai a sai ka yadda cewa to shikenan ka je ka kawo miliyan kaza ka zama da to ya zai ya samu miliyan kaza din nan dama ko ya iya kafinta ko ya iya wata sana'ar ka bashi dama ya je ya sana'a ya dinga kawo maka tax har ya hada wannan kudin ka sa masa lokaci to sai Allah ya ce wa atuhum min malillahi allazi ataakum in suka zo su kuma zai sami sai ce dan Allah alhaji kaji halin da ke cikin minni da uban gidana in zai yi da Allah a taimake ni in fanshi kaina to kai kuma in dai kana da zakka to ka bashi daga cikin wannan dukiyar ta Allah dan dukiyar ba ta ka bace kai ma ta Allah ce wa atuhum min malillahi allazi ataakum ku basu daga cikin dukiyar nan ta Allah wacce ya baku wala tukrihu fatayatikum ala albigha'i in aradna ta'assuna kar kuma ku matsawa wato bayin ku mata ku ce su je su karuwanci dan su kawo muku kuɗi akwai matsawa da take ta indirectly kawai ka sake ta kace dole sai kin kawo mun kaza ka san in dai ba karuwancin ta zai ta yi ba ba ta samu ba in aradna tahassuna in sun nemi su kame kansu to wannan ba shi da mafhumul mukhalafa kaga ce in kuma ba su nema ba ka bar su a'a sau da yawancin su ba sa so in tilasta su ake yi in arna tasuna litabtagu arda alhayati ad-dunya wa man yukrihunna fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim wa laqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin wa masalan min alladhina khalaw min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin allahu nurus samawati wal ardh to dan haka ka taimakawa wanda yake daure dan a sake shi a cikin saham na zakka ba dole sai kai amfani da kudin ka ba sai ka bashi a cikin kudin Allah subhanahu wataala to yanzu kuma da babu bayi fa ya halatta mutun ya dauki kudin zakka ya tafi ya je kurkuku ya yo belin waɗanda suke tsare to idan dai aka gane cewa asalin zakka hikimar da ta sa aka shar'anta zakka shine yaya damuwa ga wanda yake da karamin ƙarfi to koda bai shiga cikin inda ya cancanci ayi belin sa ko bai shiga cikin ar-riqab ba zai shiga cikin al-fuqara wal masakin kuma balle yawanci waɗanda ake belin nasu an sa musu tare kuɗi ne ba su iya biya ba to kaga zai shiga cikin me algharimina kenan kamar yadda zamu zo amma wannan saham din firriqabi yana nan a firriqabi din wanda za a tura a je a yobelis wa shi yasa shi a musulunci ake tanadar kuɗi na musamman daga baitul mali sai a ce to a je kasar kafirai in a can akwai waɗanda aka kama ribatattu musulmai a je a abin nan din su wannan anan ne ma aka kawo kissar assault alwabisi wanda yana da gwamna ne a lokacin Umar ibn Abdul Aziz ne yana gwamna a Madina ko shine sai yayi wani abu sai aka yi masa haddi ya sha giya sai aka yi masa haddi sai ya ji haushi yaya za a yana gwamna a yi masa haddi sai ya rida ya gudu yar dai gudu to sai wani abu ya kai shi kasar kafirai sai suka tsare shi har aka ko kuma sai da ya gudu kasar kafirai kuma sai suka yi barazanar kashe shi ko ya zama kirista sai ya zama kirista kuma sai ya zanto yayi nisa da inda musulmai suke yana can har yayi aure ma ya haifi yaya wata rana sai amirul mu'minin ya tura a ji kasar da kudin zakka domin a fanso duk wani wanda aka ga musulmi ne an kama shi ko a yaki ko wani abu makamancin haka to yana kewayawa kawai sai ya jiyo ana rera wasu baituka na larabci kuma tunda ya shiga kasar Constantinople bai taba jin wani yana larabci ba amma ranar sai ya jiyo baituka na larabci yana ji ana cewa menene ila huzwa ila menene ila huzwa ila ma hazarimu na ji yana taji ana tijin wakar nan sai mamaki a garin nan ake waka ta larabci sai ya dinga bibiya sai ya je tar da wannan dattijan alwabi yace inna lillahi malam kana jin larabci yace ai ni ba larabe ne me labarin ka yace kaji yace to wallahi amirul mu'minin ya turo ni dama in fanshi wa'anda suke karkashin bauta kuma wallahi kai ne wanda ya fi cancanta da amfansa saboda haka ka taho mu ta kawai ka koma gari yace haba bawan Allah in koma madina a dinga kallo na ana ce min ga wani wanda ya zama kirista ƴaƴana a dinga kallon sa ana cewa ga ƴaƴan kirista ni ba zan koma ba gani na yi ƴaƴa anan na yi aure na yi komai yace dai nayi juyin duniyan nan da shi na ga ina yace shi baya so yace to da raga dai tabbas wannan batan ya shashi hawuya sai nace amma dan Allah lokacin da kake musulmi ka iya karanta Qur'ani ce wallahi ina cikin waɗanda suka fi kowa iya karanta Qur'ani yana cikin ashrafu makka ba manyan mutane a makka sai ce to amma yanzu Qur'anin naka yana nan yace wallahi abun mamaki aya ɗaya na rike duk na manta abin da na haddace yace kai ko wace irin aya ce ka rike yace rubbama ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimi wata ila waɗanda suke kafirai za su a zo lokacin da za su dinga burin ina ma dai sun zama musulmai yace tun daga nan na san Allah ya gama tabar da shi na tafi na rabu da shi yasa shari'a ta Allah ce Allah ka tabbatar da zukatanmu akan shari'a ya zo a cikin sahihul bukhari daga albara ibn azib Allah ya kare yadda a gare shi wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce dullani ala amalin yuqarribuni ila aljannati wa yubaidni anin nar ya rasulullahi ka ga yin aikin da in nan shi zai sa ni shiga aljanna ticket nake nema na aljanna kuma ina so a gaba ɗaya a raba ni da shiga wuta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa i'tiqin nasama wa fukkar raqaba ka je ka ɗanta rai in kana da wani a ƙarƙashin ka yana bawa ƴan tashi sannan kuma in akwai wani a wajen wani wanda yake a rike a wajensa a matsayin bawa ka biya shi ka fansar da ya kafanshe shi to wannan ya nuna ashe in ka nemi mai irin wannan yanayin ka bayar da zakka bayan an baka ladan zakka kuma za a kuma raba ka da wuta kuma a saka a aljanna insha Allah shi kuma mahimmancin ka je ka yi belin wani daga kurkuku ka jarraba ka je ka gani ko mutum ɗaya ko mutum biyu ka kawo su cikin ƴanci a cikin iyalansu wallahi wannan zai zama sanadiyar da Allah zai haramta wa wuta naman ka har abada mazala suba ce man nafasa an musulmin kurbatan min kurabi duniya wanda duk ya taimaki wani musulmi ya raba shi da wata damuwa to Allah zai nemi wata muguwar damuwa ta tashin alkiyama ya raba shi da ita in Allah ya gara ma sai ce to gumin da za a yi ranar alkiyama banda kai kai sai zama kana VIP seat a inda masu manyan mutane suke ko Allah ya ce to wannan shi kuma ba shi da zillumin hujjar siradi in ya zo da gudu zai wuce inda ɗan adam zai gane wannan to wanda ya ƙarar da dukiyarsa a duniya wajen neman aljanna ta irin waɗannan hanyoyin akan ya bar dukiyar ga waɗanda watakila sun ga dama ba lallai su gode masa ba duk da shari'a ba ta kwaɗaitar da mu akan mu mutu mu bar ƴaƴanmu ba su da komai ba inda hali ka mutu ka bar musu abin da zai rike su ya sa su huta daga wulakanci da kaskanci to wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai mutumin yace ya rasulullahi awa laisa ta wahida to in anta in antare ko in biya a fanshi wani ba ɗaya bane ba dai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la itqin nasamati an yanfarida bi itqiha wa fakkur raqaba an tu'ina fi samaniha. Abinda ake nufi da fakkur raqaba din shine ka taimaka ka dan bada wani abu kai ma a cikin abin da za a fanshi wannan ran. Shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa ba dole ne ka kwashi zakkar gaba ɗaya ka yanta bawa da shi ba, a'a nawa ne watakila ka biya masa rabi ko kwata ko ka ƙarasa cika sa masa in ba zai yi a biya shi gaba ɗaya ba. Walgharimina da kuma waɗanda suke cikin matsala ta bashi. Algharim asali algurmu shine allazum abu ya dawwama ya makalewa abu ya zama bai rabu da shi ba. Wallazina yaquluna rabbana isrif anna azaba jahannama inna azabaha kana gharama, domin azabar jahannama tana lazimtar wanda duk aka sashi a cikin ta. To algharimuna sune waɗanda suke cikin larura ta kuɗi, suka akwai nauyin kuɗi a kansu, to sun kasu kaso biyu. Akwai wanda yake algharim ya ci kuɗi ne li maslahati nafsihi, saboda maslahar kansa, kamar ya ciyar da iyalansa ko ya biya kuɗin asibiti ko ya biya kuɗin makaranta ko ya yi wata larura ta rayuwa wanda dole sai ya yi, ko ya yi aure ko ya gina gidan da zai zauna domin neman rufin asiri ko ya ja jari ko ya biya bashi kuma kuɗin suka narke masa, ko ya siyo kayan kasuwa kuɗin suka narke masa. To wannan sun kasu kaso biyu su ma masu irin wannan ɗin. Akwai bashin da yake halun, akwai kuma bashin da yake mu'ajjal. Addainul hal shine bashin da aka sa masa lokaci. Misali ya je ya ciyo kuɗi akan cewa zai biya a wata kaza, to wannan ya shiga cikin matsala, don haka yana buƙatar a taimaka masa a biya masa kuɗin. Akwai kuma wanda ya karɓi bashin nasa bai matsa ba daga nan zuwa duran da Allah ya bashi ya bashi. To a nan malamai sun yi saɓani akan idan bashin ya zama hal ne. Misali idan bashin ya zama hal ne, shin zai karɓi, idan bashin ya zama mu'ajjal ne zai karɓa daga cikin zakka ya biya ko ba sai ya karɓa daga cikin? Wasu na ganin zai karɓa, wasu na ganin ba zai karɓa. Wannan dai saɓani ne wanda yake sananne, amma dai ar-rajih magana mafi inganci idan dai ya zanto bashin nasa za a iya jinkiri, to sai a kalli dukiyar. Idan ya zanto dukiyar za a kalli dukiyar da za a fitar zakar, a kalli kuma mabukatan. In har dukiyar tana da yawa kuma za ta ishi mabukatan har a zo shi ma a zo kansa, to za a iya hada da shi. Amma misali in ya zanto yanzu ya ci bashi ya gina gida, amma daga nan zuwa shekara goma ma in bai biya ba ba matsala, kuma yana harkarsa yana sana'arsa, amma dai ba shi da wadatar kuɗin da zai iya biya. Amma ga alfuqara wal masakin ga al'amiluna alaiha, wanda su kadai ma da za a tsaya a kansu dukiyar za ta ƙare, to a ba su priority a ƙyala wancan. Sai dai idan an sawa bashin lokaci wanda zai iya kunyata a sakamakon haka, shi kuma addinin musulunci baya son a kunyata mutum. Ko kuskure ya yi a taimake shi kar ya kunyata, kuma a yi masa nasiha gaba kai ya ƙara yin kuskuren. Wannan shine bashi na farko. Bashi na biyu kuma shine bashin da mutum yake ci saboda maslahar al'umma ko maslahar addini, kamar yadda muka yi ta bayani a jiya, wanda ya zo saboda sulhu. An zo ana faɗa tsakanin ƙabila kaza da ƙabila kaza ko tsakanin ɗan uwa kaza da ɗan uwa kaza akan kuɗi, sai ya ƙoƙarin a sulhunta a ci gaba da gaisawa shi ya biya kuɗin, sai ya je. To wannan kaga a cikin hadisin Qabisata ibn al-Mukhari, manzo Allah sama ya ce rajulun tahammala hamalatan fatahillu lahu al-mas'ala hatta yajida ma yusaddid, har sai mutum ya samu abin da zai biya. Ko misali kamar da muka faɗa, ya je musulunta da mutane su ce to akwai kuɗin kafirai a hannunmu kuma yanzu babu su, in kuma muka musulunta za su matsa mana lamba, ka ko ba ka shigo musulunci da haƙƙin wasu a kanka ba, sai a nemo kuɗin a biya su. To wannan wanda ya shiga cikin wannan larurar yana da haƙƙin a bashi zakka, kai ba a bashi ba zai iya zuwa ya nema a bashi. to amma akwai sharadai na bawa mutum taimako ya biya bashi. Na ɗaya dai dole malamai suka ce lallai ya zama musulmi ne, na biyu kuma ya zanto ba shi da halin da zai iya biya, na uku kuma ya zanto bashin ya ci shi ne a wani abu da yake na halal ko wani abu na yi wa Allah da'a, kamar abubuwan da muka lissafa. Amma kamar mutumin da ya je kuɗi suka hau kansa saboda caca, to in kashe shi za a yi bai halatta ku biya masa ba, ku bar shi can ya je ƙarar da kuɗinsa. Wanda ya ci bashi ko bashi ya hau kansa ko kuɗi suka narke masa saboda a holewa da zuwa wuraren baɗala, shi ma wannan ba za a ji tausayinsa a biya masa ba. Amma misali wanda yake yana sana'a sai mutane suka kawo masa kuɗi, to misali yana sai da motoci ko yana yin odar kaya ko yana canji ko wani abu makamancin haka, shikenan sai mutane suka ce to a tunda sun ga business ɗinsa yana garawa sai a kawo kuɗi a bashi, misali sai a tara masa miliyan 100 ko 50. Shi kuma ganin ya samu kusan jarinta, yanzu jarin da yake jiya ya kai miliyan 100, to shi kenan sai ya je ya shagala wajen gina gidaje, yawan tafiye-tafiye, yawan aure-aure. A da can buƙatar gidansa ga baki ɗaya ba ta huce watakila a duk wata yana kashe 150,000 ba, amma yanzu zai iya larurar 750,000 ma ba ruwansa. To shi kuma kuɗi dami ne, baya son zara. A hankali a hankali, kamar yadda mutanenmu suke da 'yan China, shi kenan sai kaga mutum yanzu yana cikin gidansa lafiya, lokacin ya ce wannan gidan ya yi masa kaɗan gaskiya, saboda 'yan China sun masa shigo-shigo ba zurfi. Ya saka odan nan gaba ɗaya za ta ci kusan kwantena ce, kwantenoni ne wanda gaba ɗaya bai fi su ci miliyan 70 ba. To ya tura musu da miliyan 30, sun turo masa kwantenan miliyan 70, sun ce masa ya je nan da zuwa wata mai zuwa. Kafin wata mai zuwan kuma an ce ya turo samfil, ya tura samfil ɗin sun sake turo masa kwantenan miliyan 150. Ana nan kan ya haɗa musu wancan kuɗin su ce akwai wasu kayan ma a ƙasa, a hankali a hankali, har ma mu yadda suke cewa a Kano in kana da kuɗi kuka kwashe suka je ka sayi properties, kuɗinsu sun isa ka juya. A hankali a hankali a hankali, shi ɗan China watakila Allah ya yassare musu wannan kuɗin da ya tara maka, in ya samu 5% nasu ya maida kuɗinsa ya fara cin riba, to don haka zai iya take risk. Wannan 95% ɗin duk gaba ɗaya riba ce, to kai kuma aƙalla ka yi iya bakin ƙoƙarinka ka haɗa masa 30%, sai ka gina kamfanin, ya gini kamfanin ya yi suna, sai ɗan China ya turo wakilai sai ku zo sai a yi magana. Kafin su zo da ma sun je an kai su gidan sarki, sun saba da sarki, sun je sun saba da area commander, sun saba da AIG na zone ɗin garin, sun saba da commissioner of police, sun ɗan an gaya musu cewa akwai wasu lauyoyi masu kaza, akwai wasu alƙalai masu kaza. To daga nan kuma sun ma san EFCC, ka san a Najeriya ne in dai kana da kuɗi to ko kai ba ɗan ƙasar ba ne ba za ka iya wulaƙanta ɗan ƙasar. Ka tambayi Malam Muhammad, ka je Sudan ka gani, faɗa ya haɗa ka da ɗan Sudan, za ka gane kuskurenka in ka je gaban hukuma. Wallahi ko ba shi da gaskiya sai ka gane kai ba ɗan Sudan ba ne. A Saudi Arabia an je kotu, lauya ya tashi an zalunci wani ɗan Najeriya, muka je da taimakon consulate, muka je kotu, muka ɗauki embassy ta ɗaukan mana lauya ɗan Sudan. Alƙalin da ya ji bayanan da aka yi da sauransu, to tunda akwai ɗaliban ilimi a wajen, yaro kuma alhaji ne ya zo kawai aka kama shi aka rufe shi, aka ce wai yaro shekararsa 17, aka ce wai ya satowa wani kuɗi ne. Muka ce to ina wanda aka satowa kuɗin? Suka ce wai an sallame shi ya tafi, shi ne yanzu almudda ilha'am yake abin nan yake ƙararsa. Ƙarshe dai hukumomin suka yi sakaci, muka ga za a zalunci yaro, muka shiga aka yi ta yi. Ƙarshe alƙalin da ya ji sai ce yana ba mu shawara, gaskiya wannan ɗan Sudan ɗin lauyan wato menene ake cewa second class citizen ne, ba dan kasa bane. Abinda yake ba mu shawara mu nemi lauya dan kasa ya zama shari'a tsakanin lauya dan kasa ne da al-muddai al-am, saboda yanzu wannan kullun za a dinga kallon ba dan kasa bane, ba dan kasa bane. Kowace kasa tana kiyaye mutuncin ɗan kasarta. Mun taɓa gani a Saudiya an tsara wani a airport, ba America ne, an tsare shi a airport saboda passport ɗinsa, a agenda ta passport ɗinsa shi namiji ne, amma kuma yanzu shi mace ne. Ya ce transgenderin ya canja janda ne, suka ce to ai ba su gari ba a indicating a passport ba. Kankace mai wannan an taso wakilai daga America suka ce a ba su shi a kai shi embassy za su warware matsalar. Allah Najeriya ne sai ya je sijin ya rasa wanda ma zai taimaka ma a kan yadda za a yi. An ɗaura director a dila sai da ya wata shida a sijin a Saudiya a kan bai ji ba bai gani ba, kawai sun je sun canjin dala za su tafi, aka ce musu ɓarayi ne. Sai da suka yi wata shida a sijin, director ne tun lokacin mulkin soja yake ba mu labari. To dan China in ya zo zai samu duwa'in, saboda suna da wayo da hikima, ta suna da kokari wajen nema kuma da hanyar da za ta yi saving ɗin kuɗinsu. In a ƙasarsu ne ba sa cin amana, ba sa saboda kisa ne. To mu kuma nan kawai za a ga sun mata mai kuɗi a kasuwa, ka ga mutum ya saka fulotin da ka siye shi miliyan 10 sai ka dinga neman ko miliyan 4 ne a baka. To a tattara yanzu nan sai ka ga an yi rubutu gaba ɗaya, kantin ya zama nasu da komai, sai mutum kuma ya zama ya shiga bankrupt, ya zama bankrupt, ya shiga fatara. To tambaya a nan, irin wannan ya halatta a taimake shi a bashi domin ya biya bashi, tare da sanin cewa abin da ya yi da kuɗin ba tilas ne sai an yi ba, ganganci ne. To shi ne ganganci, in dai ba saƙo ya kai tsaye ba, ɗan adam ne da ya kamata a taimake shi kuma a gyara masa kuskurensa. Saboda haka ba laifi a taimake shi in an san cewa tsamo shi daga wannan abin zai iya saving ɗin mutuncinsa, musamman yana da iyali. Ba hujja sai ka ce ai shi ne ya dinga almubazzaranci ba, duk da cewa bai kamata ba mutum ya yi almubazzaranci da dukiyarsa ma ballantana kuma dukiyar mutane. Saboda haka ya zama wajibi sai a kula da wannan. Walgharimina, da kuma waɗanda suke suna ana bin su bashi. Idan mutum ya mutu, da ya mutu sai ba kuɗin gado, ko kuma idan mutum ya mutu sai zanto akwai gado a kansa, akwai bashi a kansa afwan, kuma ya bar kuɗin da bai taka kara ya karya ba, mai yiwuwa ya rasu ya bar tsakanin kadarori da kuma kuɗi gaba ɗaya, ya rasu ya bar abin da zai fi miliyan 3 ba, kuma yana da magada sun kai kusan 15 tsakanin ‘ya’ya da mata da uwa da uba, waɗanda duk suna da haƙƙi za su ci gado. Mutum 15 rai 15 miliyan 3, kuma ana bin sa bashin miliyan 4.5. Shin a ɗiba a cikin kuɗin magada a bayar ko kuwa? To ƙa'ida dai ta rabon gado ta take, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn, shi dayn ko bai wasiya ba sai an ɗauka an bayar. To amma a nan inda hali a samu a tattara a cikin ƙa'ida, ma in dai gwamnati tana da arziki to ba za a taɓa wa magada ba, domin manzo Allah da aka samu kuɗi ya ce to duk wanda ya mutu ya bar kuɗi a raba wa iyalansa, wanda kuma ya mutu ya bar bashi a zo a karɓa a wajena. Manzo Allah ya buɗe wani asusu na musamman saboda waɗanda suke wanda ake bin su bashi in sun mutu. To amma babu laifi jama'a su kafa wata inshora ta musamman bisa wasu ƙa'idoji da shara'ai, cewa duk wanda ya rasu ya bar bashi, don a inda yana da ƙaramin ƙarfi based on wasu conditions to a madadin a ɗauki dukiyar magadan su shiga garari, to a samu a cikin wannan inshoran a biya masa bashi. Wasu malaman suna kirga algharimuna da waɗanda suka shiga cikin matsala, kamar wanda ruwa ya zo ya tafi da dukiyarsu gaba ɗaya, ko wanda gobara ta sauka akan dukiyarsu, ko wanda azalta afkawa kuɗinsu. Misali, kamar mutumin da yana da jari, musamman kamar kasuwar canji da take fluctuating. Yanzu nan mutum yana kasuwar canji, za ga Allah ya ɗaukaka shi ya yi sama a dare ɗaya. Yanzu nan duk samansa in Allah ya ƙaddara za ka ga ya yi ƙasa. Yawwa. To, su ne suka fi zama vulnerable, amma kowace sana'a tana da risk. Amma dai su ne masu vulnerable. To, irin wannan sai malamai suke cewa wanda irin azalta afka masa ko ya gamu da ƴan fraud, ƴan damfara, rana tsakaiwa ya gari ba shi da kuɗi, shi ma ko da ba bashin kowa a kansa yana cikin algharimuna, ya shiga cikin larura ta kuɗi, ya kamata a kalle shi. To, wannan wata automatic Islamic insurance ce ga wanda ya fada cikin matsala, wadda ta sha bamba da conventional insurance, wanda ita ba ta mayar maka da asara yadda kai asara, sai based on abin da kai ma ka sa ka biya. Shi yasa a inshora a musulunci ake gina ta akan tsari na at-takaful. At-takaful kuma shine taimakekeniya. Idan mutum ya shiga inshora ba da sunan taimakekeniya ba, da sunan ya saving din kansa daga asara, to haramun ne. Sai dai mutum ya shiga da sunan ya taimaka, shi ma in ta kama a taimake shi. Da haka shi yasa bai halatta a ɗauki kuɗin inshora a sa su a wani abin da Allah bai yarda da shi ba. Wannan ba mahallinsa ba ne. Wafi sabilillahi, sannan kuma da waɗanda suka fita yaƙi domin ɗaukar kalmar Allah, ko da suna da kuɗi. Amma a nan malamai suka ce yanzu da yake akwai tsari na sojoji da ma'aikata da gwamnati take ɗauka wanda suke fita yaƙi, kuma ake sanya musu albashi. To, sai wasu malaman suke ganin cewa ba za a ba su zakka ba, kamar yadda Abu Hanifa suka Hanafiya suka tafi akan cewa sai dai in abin da suke samu ba zai ishe su su yi bukatunsu ba, to sai a ba su, saboda su mayaka ne kuma ba su da hali. A cikin ruwayar da take mafi inganci a cikin ruwayoyin mazhabar Imam Ahmad, suka sun tafi, jumhur kuma sun tafi akan cewa ko mutum yana da kuɗi, in dai zai fita yaƙi, to yana buƙatar taimako a bashi kawai. Yana da kuɗi, za a fita domin ɗaukar kalmar Allah, to a bashi. Imam Ahmad a cikin asahhur riwayatayn anhu sun fassara fi sabilillahi kamar masu tafiya hajji da umara. Mutum in yazo ya maka sallama zai tafi hajji da umara, to inda hali ka taimaka masa da wani abu. To, amma sai dai fa a hajji da umarar da wacce za ka tashi daga Kano ko daga Lagos, ka gangara ka tafi ka bi ta Chadi, daga nan ka fada ka shiga ta Sudan, ka tsallaka ka je Darfur, ka je Port Sudan ka yi afuwan, daga nan kuma ka tsallaka ka tafi. Kaga tafiya ce mai nisa kuma a ƙafa. Ya zo a cikin Sunan Abi Dawud daga Abdullahi ɗan Abbas cewa wata rana wani mutum ja'ala naqatan fi sabilillahi fa aradat imra'atuhu alhajja, ya kawo taguwarsa ya bar tafi sabilillahi, sai matarsa ta yi shirin za ta tafi hajji. Sai manzo Allah ya ce ka ba ta hau ta tafi da wannan taguwar, domin hajji ma yana cikin sabilillahi. Ta amma jumhur sun tafi akan cewa gaskiya mahajjaci da wanda ya tafi umara ba zai zama yana cikin fi sabilillahi ba, sai dai waɗanda suke zuwa wa'azi domin musuluntar da waɗanda ba su musulunta ba, ko kuma domin ƙara haske ga waɗanda suka musulunta don su san haƙoƙin Allah da haƙoƙin da suke kansu da haƙoƙinsu a kan wasunsu, to wannan ko shaka ba suna cikin fi sabilillah. Shi yasa kamar masu shiga wa'azin maguzawa suna buƙatar helox ko mota wacce za ta taimaka musu su dinga shiga cikin dazuzzuka da sahara. Wannan in ta kama a ɗauka a cikin zakka a sayi musu. Suna buƙatar wasu equipment na da'awa ɗin, suna buƙatar majigi screen mai girma in ka kula kaga yanda evangelist suke shiga cikin kauyuka wallahi in ba da rahmar Allah ba da yawa kafircin waɗanda suka kafirci akwai karancin ba da himma wajen da'awar waɗanda ba su musulunta ba abinda zai baka mamaki kaga gari ya gari irin Kano irin Katsina kaje gari kaga mutane a gari ɗaya Hausawa da al'ada irin ta Hausawa sunayensu irin namu komai amma saboda ƙarfin da'awar kiristoci an kai musu wani mai wa'azi ya je ya zauna an bashi albashi mai yawa domin ya ga cewa sun karɓi addininsa kuma su karɓa ɗin wanda asali bambanta addinin da ke tsakaninmu da 'yan uwanmu na ƙauyuka yakan haifar da tashin-tashina ma tsakaninsu don da yawa masu wa'azin maguzawa sukan shiga inda musulmai ba su da yawa a irin waɗannan ƙauyukan kaga kiristocin suna jifansu su kuma musulman sai don me za a jefan musu 'yan uwa sai kaga kuma rigima ta ɓarke a family guda a cikin gidanmu fa har yanzu a cikin gidanmu wai gidanmu na Hausawa mu Hausawa a garuruwanmu akwai mutanen da dayawa da basu musulunta ba akwai waɗanda kuma za a je a musuluntar da su ɗin amma a kasa bar musu malamin da zai ci gaba da ɗaukar su darussa yana koyar da su wanda zai akwai wanda ma aka je ɗin masallaci ma suke nema don Allah a taimaka a gina musu masallaci ko na ƙasa ne yanzu akwai bawan Allah da tun da ya musulunta lokacin Malam Jafar ya musulunta ana je a hannun Malam Jafar ya musulunta aka tura shi Kano ya je ya yi karatu ya yi sakandire ya yi diploma a Arabic ya yi komai sama da shekara biyar yana bibiyar musulmai ba wai a taimake shi ya ci abinci ba a je garinsu a gina masa masallaci da santa yana sa ran shi yana ma da fili da mahaifinsa ya bashi ga takaddun kotu ga komai da lauyoyi an bashi filin kuma an yadda ya yi duk abin da yake so da shi amma musulmai su rasa wai a kasa samun wanda za su taimaka ko a cikin zaka a ce a je garin nasu Imo a gina masa irin wannan santar ba fa neman kuɗi zai da ita ba amma neman kuɗin ne ya halatta tunda zai iya zama cikin almu'allafatul qulubi ya ce shi kawai center of worship ne akwai mutane da ya magana da su su musulunta sun ce to sun su musulunta ba su da wurin bauta su kuma wannan kadai zai iya zama competition wancan sun je wani story building na coci kai kuma ka taho ka rasa masallacin da zaka iya zuwa ka in ka je ka duba kaga inda musulmai suke wahala a minorities wani wajen sai yara sun je NYSC inda za su yi sallah ma sai dai sun haye-haye shago musamman in ka je kasar Igbo to kaga akwai mutanen da suna sadaukar da kansu don su je su irin wannan wa'azin amma sai su shekara ba su fita ba saboda ba su da abin da za su fita akwai mutanen da suke tsallakawa su shiga Maya Balwa a cikin Adamawa akwai mutanen da suke tsallaka su shiga Wukari akwai mutanen da suke tsallaka su je Guruje ko Gembo ko Madaga a cikin Taraba akwai waɗanda suke nausawa a cikin Bauchi akwai garuruwan Maguzawa a Kano ma kawai yanzu ka je Sumaila ka je Takai ka je Rogo ka ga Maguzawa a Rogo malam ga su nan daki-daki ka je ina Roni ta Jigawa ka je Bakori ka duba dai Bakori ina Funtuwa amma in ka je ka ga babban mutum ya sha babban riga ya sha zita wallahi abin ya bani mamaki mun je wani taro na Peace Ambassador aka baban nan yana kusa da ni ina ganin sa mutumin nan abin na dade ban shiga tashin hankali ba da hulassa da mutuncinsa da komai aka ce baba a rufe mana da addu'a ya ce da sunan ubanmu mai mulkin sama gaba ɗaya na jiki na ya sanya na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a Katsina aka ce min ai dan Bakori daga ji tun daga ji an ce kuma sunansa na musulmai ba abin da za ka yi ka gane ba musulmi ba ne sai dai wannan magana da ya faɗa sun rinsa idon sai naga ashe ba shi kaɗai ba ne ma dukkansu da shigan mutunci da komai mun yi bautar ƙasa service na zo zan yi clearance na ƙarshe to saboda na shagara da al'amura na MCAN Muslim Corpus sai zan to ni ban san wani community development services ba shi ma wani is community development services sai aka to tun da hukumar NYC ta san aikin da nake sai na ce to ya zan yi sai aka ce in je in samu kowane shugaba na CDS kawai in je in bi ka'ida in ciccike form din ina zuwa sai na duba list sai nace bari da ni da wani dan Maiduguri yace bari in taimaka maka America su samu sai muka ga wani Umar bin Abdul Aziz haddad din 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 ta bin Abdul Aziz yace a to ga wani namu nan muka muka kirawo shi muka kira shi muka ce kana ina yace wake magana wai ni nan da karfin gwiwata nace Amir ne na Mkan na nan ina ga yana ta magana yana shan kanshi na matsa masa dai yace to gaskiya shi ba zai iya zuwa ba sai da yamma da yazo kuma yace shi gaskiya bai taba gani na a CDS din sa ba dan haka shi kuma da Hausa muke magana ba da Turanci ba hadda tsagen sa da komai a katsina karshe dai yana nace to kai tukunna ma ban taba ganin ka a meeting din Mkan ba Muslim Caucus ko irin ku ne kuke zuwa ba kwa zuwa ko dai na tai masa wasa nace kai ko ka iko ka zo wallahi ni musulunci nake yi aiki sai ka sa mu ya matsar na biya kudin da ake biya dai ya rubuta ba a san ransa ba washe gari sai dan Maiduguri ya bugo mu ma ya ce ka san me ke faruwa ashe mutumin yaran nan Kirista ne to laifin namu ne wani lokacin zuwa ake a gina musu asibiti ko a dan basu wani tallafi ko wani agaji wanda wani malami cikin malaman mu da su tun da ya dawo daga Madina wa'azin maguzawa yake yace min to lokacin da ya damu sai yace sai samu wani dan uwansa sai samu dan uwansa sai yace da Allah abin da yake so yace ni ba ni da kuɗi amma ina da lafiya da karatu da dama zan shiga duk inda suke abin da nake so da kai tunda kai ma'aikaci ne kana da albashi na kuku da albashi na driver kuma baka da kukun nan baka da driver ka taimaka a cikin albashin daya ka bamu kuma a lokacin yace naira 15,000 ne ka bamu mu dau ma'aikata a ƙauyukan mu dinga biyan su albashi duk wata sai su dinga taimaka mana to ina jin yace wannan sai yace to ya sadaukar da wannan sai sake samun wani dan uwansa na jini fa wansa ne ma ina jin shi ma je masa bayani yace to ina so inda hali ko ka sai mana babur wanda za mu ɗauka tunda ni ƙauyen nake zuwa sai zanto ina mu'amala da su 'yan ƙauyen ne musulman da suke ɗaukar babur ɗin su shiga dajin su je su dinga karantar da su ya ce malam da fa ina so in maka magana kuna fa matsawa mutanen nan ya ce wannan ai ya saba constitution in ba za su musulmi da ku rabu da su mana saboda an ce ya ba da wani abu kuma musulmi ne kuma ƙarshe irin waɗannan su ne in ka zo kai magana ta musulmi sai ce no ba haka ba ne wai su za su yi maka fatawa a musulunci su sun gama da nasu kai ba ka saka shiga ba ko kuma namu ne na musulunci in suka zo su ta muzurai ana faɗa addini suna faɗa da turanci in ka faɗa da hausa su faɗa da turanci shi yasa to matasa musamman matasa masu neman ilimi kar ku gaza hatta turancin ma da ake koya aje a koya zai yi amfani ƙwarai da gaske lokaci ya huce tuntuni sun ce min lokaci ya yi kuma ba mu gama da maganar Ibn Sabil ba sai mu bar shi in Allah ya kai mu zuwa gobe na zaci yau za mu karkare waɗannan ayoyi to amma goben Allah ya kai mu za mu yi darasin ƙarshe akan ayar innamas sadaqat da fata abin nan ka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana نعم وعليكم السلام ايه نعم نعم مسلمية كماتا مسلمية كماتا indai ba kristan ana tunanin in an ciro shi ana sa ran wataƙila zai iya karɓar musulunci in ana wannan to shi zai shiga cikin almu'allafatul qulub barai daga to bari mu gani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wala shin wani lokaci ne shari'a ta hana mutum ya saki matarsa idan sun samu sabani lokaci biyu ne na ɗaya lokacin da take jini dole sai ta gama na biyu kuma lokacin da ya tara da ita tun bayan tsarkinta to dole sai ya bari ta yi wani jinin ta yi tsarki to in ta yi tsarki to in ya so ya sake ta in ya so kuma ya rike ta mutum ne ya ba wa matarsa saki tana ɗauke da juna biyu ya hukuncin sakin ya yi in dai ta cika wancan sharaɗin kuma da ta haihu ko a ranar ta haihu ta gama idda assalamu alaikum Allah ya ƙara wa rayuwa albarka malam nakan ga mutane bayan sun shigo masallaci sun yi tahiyatul masjid sun zauna ana kiran sallah sai su sake tashi sai raka'a biyu. To shin wannan raka'a biyun akwai hadisi a cikin Bukhari da Manzo Allah sai yake cewa baina kulli adhanain salah, tsakanin kiran sallah da iqama mutum zai iya yin nafila. To saboda haka in kaga mutum ya tashi yana yin wannan daidai ne ba sunna ce ma, ga wanda duk ya tashi yake so, to in an kira sallah zai tashi yayin nafila. In kuma ka shigo bayan an kira sallar, in kai tahiyatul masjid zaka iya barinta a wannan nafila ta raka'a biyu. In kuma ka so zaka iya tahiyatul masjid din sai kuma ka tashi kai nafila ta raka'a biyu, in dai ba zaka matsanta wasu a cikin masallacin. Na'am, ƙara tambaya ɗaya. Wa alaikum salam. Na'am. Na'am. Eh, sai da makar. Eh, na'am. To irin wa'annan in dai ana duba me yasa aka kama shi, in dai ya fita neman halal din sa ne, sai aka kama shi aka juya masa tunani, aka haukatar da shi, aka yi amfani da kimiyya aka haukata masa tunani, to kwatankwacin sa kawai kwatankwacin wanda aka yi wa sihiri ne ya haukace. Yara ta yi auyen wanda ya masa, kuma Allah zai mu'amalance shi da asalin addininsa na farko ne. Daga daidai lokacin da aka juyar masa da kwakwalwa, wannan kuma Allah ya ɗauke masa alƙalami. Saboda hadisin da Manzo Allah sama yake cewa rufi alƙalamu an salasa, na ɗaya a ciki wal majnunu hatta ya fiƙa, da wanda yake mahaukaci har sai ya farfado. Ko da ba hauka yake ba, in dai an jirkita masa tunanin ne ta wata hanya da ake bi ta jirkita tunani ta zamani, to ai ba shi da irada, zai zama ba shi da niyya tasa ta kansa. Ko da ba zai zama irin typical incense ba, yana yin abubuwa na mahaukata, zai yi kasuwancinsa zai komai, amma mind ɗinsa gaba ɗaya ya canja ya koma tunanin arna. In dai har an shiga cikin system ɗinsa aka lalata masa wani abu, to ba ruwan Ubangiji da wannan kafirci nasa, kawai a musulminsa za a ɗauka. Tunda zuciyarsa musulma ce, tasarrufinsa ne yake ba bisa iradarsa ba. Saboda haka yana cikin man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. To wannan kuma shi yasa ake tsoratar da mutane, shi yasa musulunci yana da darul islam, akwai kuma darul kufur, akwai kuma darul harb. To darul harb su ne gidan kafiran da ya halatta a yaƙe su, kuma bai halatta a kawo su zo inda musulmai suke ba. Darul kufur kuma shi ne gidan da ba musulmai ba ne ba, amma dalili zai iya sa musulmi ya je don kasuwanci, su ma su iya zuwa wajen musulmai bisa ƙa'ida da shari'i. Kuma in an matsa wa musulmai a inda take din ya zamanto persecution ya yi yawa, za su iya zuwa su rayu a can. Kamar misali kaga Habasha ai darul kufur ce amma ba darul harbi ba ce, ko ba haka ba? Amma kamar Khaybar da Makka, sannan manzo Allah ya dawo Madina, kaga Makka darul harb ce, muharabun ne, Madina ce darul islam a wancan lokacin. Sai da kuma aka yi fatahu Makka, sannan kusan ko ina ya zama darul islam. To ana discouraging din mutum ya dinga zuwa darul kufur, saboda wani abin zai iya burge shi. In abu ya burge shi kuma zai iya melting, ko da ba gaba ɗaya ba, ya narke a wasu abubuwan. Kuma Allah ya ce wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar, ya allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Duk inda kake zama kana tare da mutanen da suka gaskata Allah, musulmai na gaskiya. Amma in larura ta kai mutum gidan kafirai, larura ta karatu wanda ba a samun irinsa a ƙasar inda musulmai suke, ko kuma can zai fi sauƙin samu, ko larura ta neman abinci tare da ya tabbatar da cewa akwai zato mafi rinjaye, musuluncinsa zai kubuta da rayuwarsa da musuluncinsa. Wannan babu laifi. Lokacin da aka manzo Allah su sanawa bayan an kwaci Khaybar daga hannun kafirai, su ne a ciki, su ne majority Yahuda, a wanda aka musulmai suna zuwa su je su dawo. Amma dai ba a ba mutum shawara ya fifita san rayuwa inda arna suke, in ba da larura ba, saboda ya amincewa addininsa. Sai dai in ya tabbatar da cewa amincin a can ya fi yawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.